التابعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجلكم كرات للتافين التاج الجامع للأصول وان ديك من دينه تونا ساتي بيو للتافين وان ديك انشي tattarurrun watan asalola a cikin addini. Idan aka ce asalola sune a cikin kowane babi na addini, to abin da yake shine madogara. Wata in ka zo maganar niyya a cikin addini, kowa ya san hadisin innamal a'malu binniyati shine madogara wa inna ma likulli imrin ma nawa. Idan ka zo maganar shikashikan musulunci, ka san hadisin buniyal islamu ala khamsin shine madogara. In ka zo babin sallah, ka san as-salatu imadu ad-din, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha faqad dayya'a ad-din shine madogara. In ka je babin azumi, ka san hadisin kullu ibn adam lahu illa as-sawm fa huwa li wa ana ajzi bihi shine madogara. Haka wata a kowani babi. In ka je babin zakka, ka san hadisin mu'az ibn jabal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi Yaman shine madogara. Wata a kowani babi dai akwai hadisan da su ne hadisan da suke usul a cikin wannan babin. Ko da yake ba ina nufin wannan hadisan ɗaiɗaiku su ne kaɗai madogara ba, amma su ne suka fi saurin zuwa a ƙwaƙwalwa lokacin da aka ambaci wannan babin. To wannan littafin ya tara a cikin fannonin addini gaba ɗaya. A kowane babi ya zo, to zai kawo hadisai ingantattu. Ya shartanta ma kansa galiban kawo ingantattu a cikin wannan matsala ɗin. Saboda haka sai ya kira abin usul, watan asalolan da aka gina addini a kansu. A cikin littafin har yanzu muna littafi na biyu, babi na shida, babin da yake magana akan wajabcin ruko da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Za mu tashi a cikin hadisin da yake cewa an jabirin ya kul جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل فإنه لم يدخل الدار ولم يأكل من الدبا. فقالوا محمدا فقد أصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. حدث رواه البخاري والترمذي. وتوانا حديث أروي تشجل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعنهما يتشي وترانا وسم لائكو سنزو وجم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناكوانشي سي ودن سدك تكينسو سكتشي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بچي يكي. Sai wasu daga cikin mala'ikun suka ce a'a, idon dai tana bacci amma zuciyarsa ai ba ta bacci, zuciyarsa a farke take ko yake. Sai suka ce to ku ba da misali, ku buga ma wannan wanda kuka zo wajen nashi, ku buga misali a kansa. Sai wasunsu suka ce to ai bacci yake, ko an buga misali ba zai ji ba. Sai wasunsu suka ce a'a, ai idonsa ne ke bacci banda zuciyarsa. Sai suka ce to kwatankwacinsa, kwatankwacin mutum ne ya gina gida, kuma a gidan ya sanya kaman dining area, an ce ma duba kaman kabaki kenan, amma ba dole ba, duk wani wuri dai wanda yake wajen cin abinci ne wanda aka kawata shi da nau'o'in abinci daban-daban. Sai kuma ya aika mai kira. To duk wanda ya amsa wannan ya ce aje a kira mutane, nahnu fil mishtati nad'ul jafala ko lan taral adiba fina yantakir, aje a kira mutane. To wanda ya amsa kiran wannan mai kiran, to zai shiga gidan, kuma zai ci daga abincin da aka shirya a wannan kabakin ko a wannan dining table din. Amma kuma wanda bai amsa ba, to ba zai shiga gidan ba,
ko ba zai ci ba daga wannan abincin sai suka ce to ka ku awwala masa watan ku yi masa tawili ku yi masa fassara dan ya fahimta sai wasun su suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a ai idon ne take bacci amma zuciyar shi a farke ne sai suka ce to gidan ita ce aljanna mai kiran da aka aika kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi biyayya ga wannan annabin sallallahu alaihi wa sallama to lallai yayi biyayya ga Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man asa muhammadan faqad asa Allah wanda ya saba ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to lallai yace ba zai je ya shiga gidan ba ya saba ya ki amsa kiran manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama to lallai ya saba wa Allah subhanahu wataala kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine iyaka a tsakanin mutane watan in mutum ya amsa kiran shi ya zama cikin karbabbu in mutum ya ki amsa kiran shi ya zama cikin jefaffu wal iyazu billahi wannan hadisin akwai darussa da yawa a ciki na farko dai darasi na farko shine manzanni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana a wani sarihin hadisi innama tanamu aini wala yanamu qalbi watan idanunsa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da a zahiri yana bacci idanunsa ne ke bacci banda zuciyansa zai wani ce ai kowa ma idanunsa ke bacci banda zuciyansa domin zuciya ai tana ci gaba da aiki ko da a lokacin da mutum yake bacci to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi a irin wannan mahallin sai mu gane yana cikakken intibahin shi watan cikakken riskansa lokacin da yake halin da ake kira bacci kaman yanda yake da wannan cikakken riskan lokacin da yake halin da ake kira a farke idan ba don haka ba zai zama babu bambanci tsakanin ashe wannan mai bacci ne idon ne kawai ke bacci banda zuciya ko ko a wannan idon da zuciyan suna bacci wallahu alam dan haka dukkan wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi idanunsa da zuciyansa suke bacci a lokacin da yake bacci sabanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da khasa'is da yawa daga ciki watan khasa'is din wannan idanun daga cikin hasa'is din idanunsa sallallahu alaihi wa sallama suna gani ta baya kaman yanda suke gani ta gaba ya inganta a hadisan Bukhari da Muslim lokacin da yake fada masa sahabbai cewa idan za ku yi sallah ku daidaita sahunku ku gyara sallanku saboda ina ganin ku ta baya na kaman yanda nake gani ta gaba na daga cikin hasa'is din wannan idanun nasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna ganin abin da yake ko ina a duniya watan abin da yake nisan duniya ma sai Allah subhanahu wataala wannan kam sahabbansa ma sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ai ya inganta wata rana yana zaune yana cikin huduba kawai aka je yana magana da mutane suna can Iran a lokacin shi yana garin Madina yana ya sariyatul jabala minister adzibal ghanama faqad salama aka ce lafiya yace a sariyatul ibn zunaym ne naga yana cikin jihadi sai naga ya bi wani wuri sai nake gyara mashi ina so in ce ga inda ya dace ya bi ina kallon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shi ganin yana ganin har na bayan duniya ma har bayan duniya ba wai cikin duniyar nan kawai ba har abin da ke wajen duniya a bayan duniya watan har lahira ana zauna a nan duniya yana ganin ta sai ya rika cewa ga wani nan na ganshi cikin aljanna ga wani nan na ganshi cikin wuta da wannan idanun nasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke daban da idanun sauran mutane daga cikin darussan da zamu dauka daga cikin hadisin har yanzu mala'iku suna karantar da bayi ta hanya daban-daban wannan ce wanda wasu mala'iku suka yi ai bacci yake yi ba yana nufin basu san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jin abin da suke fadi bane a wannan yanayin a'a suna fadi ne akan cewa ai wani in ya ganshi a wannan yanayin ga abin da zai fada amma ba dan su basu sani ba kaga mala'ika jibrilu a shahararren hadisin nan na hadisin da muke karanta shi daiman hadisi na biyu a al-arba'una nawawiyya ko bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istalla alaina rajulun ai kaga hadisin a ƙarshe malaika jibrilu ya zo yana karantar da sahabbai ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu jibrilu atakum yuallimukum ya zo dan ya karantar da ku amma a cikin hadisin ai babu karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake karantarwa shi malaika jibrilu tambaya yake yi to wani lokaci za a iya karantarwa ta hanyar tambaya, wani lokaci za a iya karantarwa ta hanyar fadin abinda alfardul jadali, watan abinda khasam ka iya fadi, ko abinda wanda bai sani ba ka iya fadi, dan wanda ya sani ya ƙara bayyana abin. Amma ba dan yana nufin mala'iku ba su san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ganin su har a wannan yanayin ba. Akwai masaloli da yawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idanunsa ne suke bacci, shi yasa malamai ba su bambance ru'yansa da ru'yarsa, watan ba su bambance abin da ya gani cikin bacci, domin baccinsa ba irin baccin sauran halitta bane da abin da ya gani a zahirin farke din nan. Ko da cikin bacci ya ga Abu sallallahu alaihi wasallama, wannan abin hakika ne. To sai aka ce a bada misali da shi. To muka kula a nan wajen, an ce masaluhu ka masali rajulin ibtana daran, a wani riwaya, a wannan riwayan bana daran, waja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iya. To kaga an ce kwatankwacin sakamakon kwatankwacin wani mutum ya gina gida, ya sanya kabaki kalolin abinci daban-daban a cikin gidan, sai ya aika dan sako yace ya je ya kira mutane zuwa ga wannan abincin. Amma da aka tashi fassarawa ba a ce masalul rajuli ka masalil lahi ba, ban san ko an kula ba. Da aka tashi fassara hadisin ba a ce kwatankwacin mutumin wanda ya gina gidan kaman Allah kenan ba, iyazu billahi, kwatankwacin wanda gidan kuma aljanna, kwatankwacin wanda aka aika annabi sallallahu alaihi wasallama. Da aka tashi fassara kawai sai aka ce kwatankwacin gidan aljanna, kwatankwacin wanda aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda mene? Saboda ba a san shabbaha Allah da bayinsa. Wannan tashbihin ilimi ne, ba wai a hadisin an shabbaha Allah da bawa bane da aka ce ka masalin rajulin. Sunan irin wannan tashbihin at-tashbihu tamthili ilimi ne mai zaman kansa a cikin ilmomin balaga. Watan ba ana kwatanta mufradat din da mufradat bane, ba ana kwatanta ɗaiɗaikun kalmomin mushabba da ɗaiɗaikun kalmomin mushabba bihi bane, a'a ana kwatanta hay'an ne gaba ɗaya, yanayin gaba ɗaya da kuma wani yanayi. Kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba yanda za a yi Allah ya ganar da mutum abin da yake wajen ɗabi'a sai ta hanyar misali. Ba yanda za a yi, shi ne kadai hanyar da Allah zai ganar da kai abin da ake cewa metaphysics ko ma wara ab ɗabi'a, sai ta hanyar misali kawai. A kwatanta maka da abin da za ka iya rista, in ba haka ba za a yi maka a karantar da kai abu, ai ba zai yi ba. Na taɓa faɗi a wannan waje, kwatankwacin mutum ne misali abubuwan duniya ma kenan. Mutum ne yana zaune a ƙauye a Nigeria, kila ko mota bai taɓa gani ba, ƙarshen abin da ya taɓa gani na hawa keke misali, bai san komai na noma ba sai fatanya da sauransu, yana rayuwa ko kwano bai taɓa gani ba sai jinka da ginin ƙasa. Sai aka ce masa wani yaron garinsu ya je misali New York, sai ya dawo, sai yana son yaron garin nasu ya bashi misalin yanda New York take. Kaga duka wannan abubuwa ne na ɗabi'a, ba a fita ma wajen ɗabi'a ba. To dole in yana son ya gane wani abu sai dai ya sauko ya kwatanta masa da abubuwan ƙauyensu. Ina fatan mun fahimta. Sai dai a kwatanta masa da abubuwan ƙauyensu wanda ya sani. In ba haka ba to ya za a yi ya gane? Illa in ana son kawai a wuce iyaka sai a ce to fi ha ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ko a ce a can New York akwai abin da ku dai ba ku taba gani ba, ba ku taba jin irin shi ba a shiru. Amma in dai za a misalta, sai dai a misalta da wani abu. To a nan wajen misaltawa da wani abu shine mutane suke tafawut. Wani sai ya gane cewa a Allah, abin na Allah ya wuce nan ba kwatanci, amma dai wannan shine ƙarshen abin da mu za mu iya ganewa, shi yasa aka faɗa mana. Wani kuma sai ya tsaya wajen zahirin lafazin ya ce aina Allah ma wannan din ne, ban san ko mun fahimta ba. Wani sai ya tsaya wajen abin da aka bada misali a ce aina Allah ma wannan ne, a tun daga yanan shi aka faɗi. To amma abin da bai fahimta ba, ai ba abin da zai faɗu sai abin da ɗan adam ya sani. Shi kuma abin wajen Allah ya wuce lafuzzan ɗan adam, ya wuce hayali tunanin ɗan adam, ya wuce idrakin ɗan adam. Saboda haka dole kawai in zai za a faɗa, sai dai a kusanto mashi shi da abin da ya sani, ba dan wai na Allah haka yake ba. so da kan ana misalta aljanna sai mu gane cewa idan haka ne to ai aljanna wannan su anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin li sharibina da sauransu wannan duka ana gaya mana ne don mu gane saboda abin da zamu iya riska kenan amma ba dan wai shine hakikanin yanda aljannan take ba ko da yake wasu suna tafiya akan wannan hakikanin amma gaskiya watan gajiyawa ne a tunani a cikin su ka sa gane cewa lafazin ba za ta iya kunsan fiye da wannan bane shi yasa akai amfani da wannan to wannan halittan Allah kenan ballantana Allah mai halitta da haka idan Allah yana magana cikin Allah mai halitta ko yana magana cikin mala'ikunsa to kullun zai mabayi misalai da abubuwan da zasu iya ganewa ne zai musu takribi da abin da zasu iya fahimta ne amma hakikanin sai Allah ne ya san hakikanin wallahu alam daga cikin darussan da zamu fahimta har yanzu tawili yana da asali na mafarki a cikin addini watan idan mutun yayi mafarki ba dole abin da ya gani zahirin sa shine abin da zai faru ba akwai abin da ake ce ma tawili shine ga abu yanda ya faru amma sai a fassara shi da wata ma'ana kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce yayi mafarki ba yana jan ruwa da yake ba sayyidina abubakar ya ja amma da dan rauni daga baya ya ba sayyidina umar ya ja yace ma ra'aitu abqariyan yafri faryahu ai kaga da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene tawili sai ce tawilin shi shine gashi kaza 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 khilafa ce sayyidina abubakar zai fara yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sayyidina umar zai zo ya khilafa an tambaye shi wata rana yace ya ga mutane sun tashi kowa da tufafi ko wani tufafin shi daidai guiwa wani daidai kauri wani ya kai kasa amma na sayyidina umar yana jan kasa radiyallahu anhu aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da menene to tawilin wannan tufafin kaga in wani ne yaga tufafi yana jan kasa an farki sai ya ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ko an yi saba ma Allah tunda dai misali ba a san tufafi ya ja kasa da girman kai to amma da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fassaran sai ya ce addini ne ana nufin addini ne wannan haka kuma ruyan nono shi ma ko da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ilimi ne to kaga duka wannan yana nuna mana cewa a mafarki ana awwala shi da kuma wannan fannin na tawilin mafarki fanni ne mai zaman kanshi ilimi ne mai zaman kanshi akwai wadanda Allah subhanahu wataala ya azurta su da shi wasu kuma akan kawai kyakkyawan zato shi ma idan mutum ya fassara akan kyakkyawan zato shi ma addini ya yarda da wannan amma dai ya zama fassara mai kyau ba mummuna ba kuma mafarki ba adgasu ahlamin bane aqidan kafirci ne daukan mafarki shirme aqidan kafirci ne aqidan musulunci ba ina nufin duk wanda ya dauki mafarki shirme ya zama kafiri ba watan kafirai ne masu wannan shi yasa mutanen annabi yusuf alaihi salam lokacin da sarki yayi mafarki da aka tambaye su sai suka ce adgasu ahlamin wa ma nahnu bitawilil ahlami bi'alimina amma da aka ja ka tambayi annabi yusuf alaihi salam sai ya fassara masu da abin da shine tsiron su da an bar wannan mafarkin ba a kula da shi ba da Allah kada ya san wanda za su mutu da yunwa a cikin wannan al'umma so haka mafarki abin kulawa ne a cikin addini wannan ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisi suna bukhari da muslim da sauran su farkon abin da yake fara tambayan mutane daga haduwan shi da su farkon maganan da yake yi da mutane kullun da asuba shine wayayi wani mafarki cikin ku ko cikin ku wani yayi wani mafarki da an idan da sallan asuba in ya juyo abinda zai tambaya kenan ko akwai wanda yayi wani mafarki a cikin ku mun tuna hadisin ru'yatu lailatul qadri ko wanda ta mafarki ne mutane wannan ya ganshi a wannan rana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara anna ru'akum qad tawata'at ala hadhal ashr ko hadhal ashr alawakhir faltamisuhu fihinna zuwa karshen hadisin gaya nan hadisin a kiran sallah shi kanshi to gaba daya ma dai shi kanshi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga hadisi na sahihul bukhari an gaya mana da mafarki aka fara shi awwalu ma budi abihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa da mafarki aka fara addinin gaba daya mafarki yake yi sallallahu alaihi wa sallama daga nan kuma wani abin sha'awa dake cikin hadisin wannan ru'ya as-sadiqa din a malamai sun tabbatar wata shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana ru'ya din ko kafin annabci wata yana shekara 39 da wata shida ya fara wannan mafarki din duk abin da ya gani fa kana la yara shay'an illa ja'aka falaqis subhi a daidai wannan lokacin to yana cikin wannan ru'yar sadiqa din na wata 6 da yazo kuma wajen annabci sai shekara 23 sai aka shekara 23 bayan aiko shi a manzanci sai kuma ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana ar-ru'ya sadiqa min ar-rajuli salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati mafarki na gaskiya daga mutun salihi kashi daya ne bisa 46 annabci mafarki ta gaskiya daga mutun salihi kashi daya ne bisa 46 annabci kaman dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min tarafin khafiyin yana sanar da mu wannan adadin watannin da yayi da kuma adadin shekarun annabcin sa shekarun da zai yi na annabci kamar yana ga ya mana shekara 23 zai yana annabci shi kuma wancan watannin mafarkin wata 6 ne saboda haka su kuma kashi 1 bisa 46 annabcin sa ne ala kulli halin dai ar-ru'ya abu ne mai asali idan ta zo daga mutum salihi to har ma na mutum ba salihi ba tunda dai ga aziz din yayi mafarki ko mafarkin ya tabbata an fassara shi watan shi sarkin misra na wancan lokacin wallahu alam daga cikin har yanzu abinda zamu fahimta wallahu alam kalman fiqhu da aka ce awwiluha yafqaha ku yi tawilin ta dan ya gane ta watan kalman fiqhu a cikin addini idan an ce shine fahimta wanda yake wuce mujarradin fahimtan zahirin abin da nassi ya fada watan ya kutsa ya fahimci duk abubuwan da nassin ya kunsa koda ba zahirin fadi bane ina fatan mun fahimta wannan shi ake ce mafiqhu ka sami nassi sai ka iya gano hukunce hukunce masu zurfi cikin wannan nassin koda mutum haka ordinary mutum ba zai iya gani ba kaman abinda sayyidina abdullahi ibn abbas yayi ko akan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suran idza jaa nasrullahi wal fath yace ai wannan ma arahu illa junu wa ajlin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama to kaga wannan fiqhu kenan mutun ya zama yana kutsawa yana gano wasu abubuwa so abinda ake nufi da fiqhu kenan ba yanda wasu ke zato da an ce fiqhu ya zama abin tuhuma sai a rika dauka fiqhu wani abu daban qur'ani da sunna wani abu daban ko kadan ba haka bane dukkan magabatan nan namu da kake ji su Sa'id ibn al-Musayyab su Ibn Shihab ibn Zuhri su Imam Malik su Abu Hanifa ta Nu'man su Sufyan ath-Thawri su Imam Shafi'i su Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan su sai da suka koshi tukuna da alqur'ani da sunna suka yi zurfin da ba mai yuyuwa bane ai irin shi ma a zamanin mu cikin sanin alqur'ani da sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka shiga fito mana da karatuttuka gurgudan zurfin fahimtan su da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da haka fiqhu ba wani abu bane wanda ya saba da yawa daga wato in ka dauki yanzu littafin abari ahdari littafin da muke ce ma'alari yanzu mutane an watsar kawai sai a ce a je a dauki littafin hadisi ne a karanta to babu wata mas'ala a cikin alari guda daya babu wata jumla a cikin alari guda daya wacce inda cikin ainihin karatun ne wacce ba za a iya maida ta qur'ani ko sunna ba ba za a iya samu asalin inda aka fade ta a cikin alqur'ani ko asalin inda aka fade ta a cikin ingantaccen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ha kuma mafi yawan littafan da ka sani in ka dauke su zaka samu duka akan wannan tsarin suke gine illa rashin sani sai ya sa mutane su rika nabzin wadannan littafan suna zaton cewa ba su gino akan asali matin ba wallahu alam faman ata'a muhammadan faqad ata'a allah wa man asa muhammadan faqad asa allah wa muhammadun farqun bainan nas an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ata al maqburata فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال innahum kad baddalu ba'daka fa aqul suhqan suhqan rawahu muslimun wan nasa'i walil bukhari ba'dahu. To wannan hadisin yana da tsawo, ina ganin zamu karanta shi kawai, zamu fassara kawai, amma zamu bar bayanin zuwa gobe in Allah ya yarda. Watan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana ya zo makabarta zai wuce, sai yayi sallama ga wanda suke cikin kabarin, yace sallama gare ku gidan mutane mu'minai, kuma mu ma in Allah ya yarda muna masu riskan ku. Na so a ce na hadu da ƴan uwana. Sai sahabban da suke tare suka ce mu ba ƴan uwanka bane ya Rasulullah, yace a ku sahabbaina ne, amma ƴan uwanmu sune wanda basu zo ba tukuna za su zo daga baya. Suka ce to ya Rasulullah, ya zaka san wanda bai zo ba tukuna daga al'umman ka? Yace kuna ganin da mutun zai zama yana da dawaki wanda suke suna da haske a fuska, suna da haske a kafafu, watan irin wanda za ga doki baki amma kafafun shi farare, fuskan shi fari. Yace a cikin dawakin da zallan su bakake ne ga sunan baki kirin, ba zai iya gane nashi dawakin ba? Suka ce eh, zai iya ganewa ya Rasulullah. Yace to za su zo suna masu haske ranan tashin kiyama a wuraren alola, watan duk wurin da mutun yake wankewa wajen alola zai zama zai zo yana wani irin haske ranan tashin kiyama. Ni kuma ni zan riga su zuwa haudi, zan zama ina jiran su a haudi domin shayar da su. Allah ya samu cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shayar da mu a haudi. Yace kuma za a rika kora watan wasu mutane daga wannan haudin na, wasu na dosowa ana kora su kaman yanda ake kore taguwa wacce take ta bace ta bace ɗan uwanta. Ni ina kiran su ku zo ku zo, saboda na san su, na san cewan cikin jama'a na suke. Sai a rika cewa a'a, ai bayan ka sun canza komai, saboda haka yanzu ba sa cikin al'umman ka, suna cikin batattu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku nisanta, ku nisanta, watan suqan suqan, a nisantar da su, a nisantar da su. Ina ganin zamu bar bayanin wannan hadisin zuwa gobe. Allah subhanahu wataala ya kara datar da mu, ya kara fahimtar da mu, ya kara bamu ikon aiki da abin da muke karantawa. Wallahu alam. Zamu bar rago lokacin domin tambayoyi. Na'am, akramaka Allah. Na'am. Watan bari in amsa wannan tambayan, yana da muhimmanci kwarai. Yace Krista suna zuwa suna taya shi murnan Christmas, suna irin happy Christmas da shi ba Krista bane, suna ce masa, sai ya rika ce masa shame to you wani lokaci, ko maimakon same to you, saboda yana kyama saboda addinin musulunci. Yace addinin kuna gare ku, addinin suna gare su, kuma dai abubuwa an nuna cewa mu saba musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace khaliful yahuda wafiru liha wa ahfu shawariba da sauran hadisi makamantan wannan. To wato wannan mas'alar muhimmiyar mas'ala ce, shi yasa nace ka tsaya hakan. Ya kamata da yake alhamdulillahi da masu hankali masu basira da riskan nesa nake magana, so da ishara kawai za a fahimce ni. Ya kamata mu gane yanayin yaki da yanayin zaman lafiya, da yaya musulunci yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba a yanayin yaki, ya yake mu'amala da wanda ba musulmai ba a yanayin zaman lafiya. Ina fata mun fahimci wannan. Ya kamata mu gane Alƙur'ani ya sauka ne yana magana akwai wuraren da a wannan yanayin ne, akwai wuraren da a wannan yanayin ne, saboda tsari ne wanda ya kunshi komai da komai. To idan muka dauki Ƙur'anin da ya sauka ana cikin yaki, muka daura shi a Qur'anin, wajen Qur'anin, wajen rayuwanmu muna yanayin zaman lafiya, to zamu yi kuskure, zamu tafka kuskure na ban mamaki. Zamu sa a kyamaci addinin musulunci, zamu hana wasu sha'awan su shigo cikin addinin, kuma zamu bata sunan addinin a lokacin da muke son mu kyautata sunan addinin. Wannan shine a takaice bayanin da zan yi, amma wannan mas'ala ce wacce take mutane, mazillatu aqdamil kafirin ne, mutane da yawa
kafansu ya zame a nan wajen sun dinga hadaka su dauki masalolin da suka sauka akan wani yanayi lantar da an kan yahudu wala nasara saboda haka kawai ba zaman lafiya ba za su taba duk wannan wasu abubuwa ne da sun sauka suna da siyaqat din su suna da mawaqif din su watan babban kuskuren da ake yi shine ana daukan addini ana son ai addinin amma sai a gugutsira shi kamar yanda nake yawan fadi a cira hannu an ce ka zo da addinin musulunci amma ya kaddara addini mutun ne an ce je kawo mutun sai ka je ka sami mutun sai ka yanke hannunsa ka yanke kafansa ka yanke kansa ka yanke cikinsa ka yanke duk gabobinsa sai ka tara abu sai ka kawo ka ce ga mutun ga mushe dai ba ga mutun ba to addinin musulunci ba zai yuyu ya zama addinin musulunci ba sai an kaddamar da shi da wannan surar national complete system to babban illar shine mutane suna gugutsira addinin sai su dauki abin da ya dace da san ransu sai su dauka shine addinin alhali abu ne yazo an ce maka hannunka misali kai amfani da shi wajen tsarki na hagu misali shikenan sai mutun ya koma hannun hagu sai ya dinga dama ta cikin kazanta ko da yaushe saboda an ce to ai da wurin da za a yi amfani da ita wajen wannan da wurin da kuma za a amfani da ita kila wajen isti'ana wajen daukan kaya kila ma har wajen isti'ana wajen cin abinci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kasance yana cin abinci da dama yana tara hasa ƴaƴan dabinan da hagu ba da ɗaya damar kai ko ina fatan muna fahimta saboda haka ashe kaga wannan karatu ne mai fadi gaskiya amma mafi muhimmancin abin nake so a gane in ana zauna lafiya karatun daban ne in ana cikin yaki karatun daban ne wajen mu'amalar musulmi da wanda ba musulmi ba wallahi alam wa alaikum salam to na'am yana da ɗaya tambayar afwan okay madogaranka a cikin wannan ya ce da ya ga wasu wanda kaman aka dauka a matsayin jagororin addini sun je gaida shugaban kasa gaisuwan Kirismeti da kuma ya ga hakan ana yi sai ya canza ra'ayi to madogaranka a cikin wannan suna da yawa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya umurci ni da sada zumuncin waɗanda ba su cutar da ku cikin addini ba la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin wa tan idan Allah bai hana ku ba akan waɗanda ba su la yanhaakumullahu 'anil ladhina ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba ba su fitar da ku kaga in ma sun yaƙe ka in ba cikin addini bane wannan da ba sun yaƙe ka kan wata maslaha ta siyasa ko kan wata maslaha ta tattalin arziki ba yaƙi na addini bane kar a juyar mana da shi a mayar mana da shi addini walam yukhrijukum min diyarikum bas fitar da ku da gidajenku ba ba a hana ku ku girmama su ku sada zumuncin su ba kuma ku yi masa adalci ba da kyautatawa Allah subhanahu wataala yana son masu adalci da kyautatawa hujjojin da yawa amma ko da wannan kadai muka dogara ya isa mu gane cewa babu laifi sada zumunci da wanda yake ba musulmi ba musamman idan wannan zai haifar da tawaddud zai haifar da ya dan sanya ya zuciyan shi akan addininka ko ya sa mashi son addininka to salon dabarar da'awa ce addini yana son wannan ina fatan mun fahimta wallahi alam sanke dade ga dan uwa tuna na wallahi mafi yawan malamai suna da yawa daga malamai suna tafiya akan cewa ya hadu da wancan amma dai tunda an yi aure bayan wannan wasu kuma suna ganin in har at-talaqul ba'in watan auren da aka yi sakin da aka yi saki uku ya zama in an je an yi aure yana mai da shi saki daya to ballantana
sakin da aka yi baya watan bayan saki biyu kawai shine min babu aula ya maida shi ba matsayin kowane saki ba yana maida saki daya ba kai yana maida shi babu to ballantana wanda saki biyu ne ko daya misali saboda haka suna ganin cewa wani aure akan a wannan auren zai warware wannan sakin wallahu alam na'am afwan ga
Lada.
Na'am. Ya tambaya jam'i yana farawa daga mutum biyu san to shin yawan jama'a duk lokacin da suka karu suka kara yawa to yana kara yawan ladan wannan sallan akwai hadisi akan wannan amma bai inganta ba amma shi hadisi ko bai inganta ba akan matsalan gurgurdan yawan mutane gurgurdan yawan lada ko bai inganta ba za a yi aiki da shi saboda babin targibi da tarhibi ne amma ladan jam'i ko mutum biyu suka yi suna da wannan ladan jam'in haka kuma na salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan haka kuma ko su dubu suka yi suna da wannan 27 darajatan ne wallahu alam mutum yana sallah a gida yayi da iyalinsa sallan farilla ko akwai hujja da misali ba zai tashi je masallaci ba zai tsaya ce zai jami'i da iyalinsa idan nafila ne shine abin da aka fi so amma idan farilla ne to in babu uzuri laifi ne mutum ya zauna a gida ya ki zuwa masallaci ya ce zai yi sallah da iyalinsa sai inda uzuri uzuri shine irin na Atban ibn Malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayan girma da shekaru ya sami laluran ido ga shekaru ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi masa sallah a wani wuri a gidansa dan shi da iyalinsa su rika sallah a wannan wajen hadisin Bukhari da Muslim ne amma in ba uzuri irin wannan ba to laifi ne mutun ya zauna a sallan farilla ya ki halartan jama'a saboda zai tsaya yayi wai da iyalinsa a gida dan aka dauki wannan to za a abbala masallatan Allah gaba daya za su zama ba a kula da su ba wallahu alam na'am karfe nawa ake tada sallah to to now now ina ji ya ce kaman wannan hadisin da mala'iku suka zo wajen manzon Allah hadisin da muka karanta zamu dauke shi salo ne daga cikin salon wahayi da zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mala'ika jibrilu ne ya kawo sako to wannan wahayi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kala biyu ne wani shi qur'ani ne wani shi kuma hadisi ne qudsi wa ko da yake afwan shi wani shi qur'ani ne wani shi kuma ta'lim ne kawai karantarwa ne kamar yanzu misali manzo Allah su malaika jibril ba hadisi qudsi hadisi qudsi kai tsaye ne tsakanin manzo Allah da Allah kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo malaika jibril yazo ya ce manzo Allah Allah na gaishe ka ko Allah na gaida wani daga cikin sahabbanka kaga duk baya cikin qur'ani ko ko kamar na Aisha da yazo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hotanta a cikin al-Harir koko kamar na Sayyida Hafsa da yazo ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce yayi bikonta ko raji Hafsata fa inna hasawamatun qawamatun wa inna hamra'atuka fil jannati kaga duka wannan wahayi ne amma ba na tashri'i ba ba qur'ani ba kuma ina fatan mun fahimta wani nau'i ne na ta'alim to zamu dauke shi nau'i ne na ta'alim ko da yake wahayi ne ina fatan an gane daga wajen mala'ika eh amma ba na tashri'i ba watan wannan ta'alimi ne nau'i ne na ilmantarwa galiban yawancin zaga ba su zuwa da wani abu na shari'a a cikin su suna zuwa da ilmantarwa kawai amatan na'am na'am yana tambayan shin nafila tsakanin magriba da isha akwai wani dalili da yasa wasu ga suna yawaita nafilfili tsakanin sallan magriba da sallan isha shi dai nafila amma ba wannan yana nufin yana cikin rawatib bane amma nafila a duk lokacin da ya halatta ayi sallah ana son ayi kuma idan mutum yana masallaci abinda aka so yafi yawaitawa shine sallah a lokacin da yake cikin masallaci saboda hadisin innama ju'ilal masajid wa ju'ilatil masajid min ajli salati wa zikri wa qira'atil qur'an amma ba yana nufin wannan nafilfilin suna cikin ar-rawatib nafilfilolin rawatib irin su salatul duha irin su tahiyatul masjid da makamantan su ba wallahu alam. Amma dai a matsayin su na nafila ibada ce mai kyau, kuma mai asali addini ya yadda ba wa yawaita nafilfili ko ku yana so a lokacin da yake masallaci. Na'am. Kun mutun yi mafarki? Na gane. To hadisi ya gaya mana idan kai mafarki mare kyau kawai kai shiru daga shedan ne, ka manta kai ma da shi. Kawai ka ce daga shedan ne, ka sa mu ranka ce wan shedan ne ya sawwala maka. Idan ko kai mafarki mai kyau, to kai albishir. To albishir anan sai ka gaya ma wanda kake san za su iya baka tawilin wannan mafarkin, su gaya maka kila wani abu da ake neman ka da shi, ko ko wani karatu da yake cikin farkin wanda kai ba za ka iya riskan shi ba. Wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yayi umarni da haka. Na'am, akram sallam. Na'am. Na'am. Ya ce makwabciyarsa ta gayyace shi daurin aure yarta a coci sai ya je. Kwarai babu laifi dan kaje. Oh, sai ya ki zuwa kai. To bisa wannan hujjan da na faɗa zai iya zuwa, kwarai babu laifi. Shi addini abin da yake so a cikin nan. Kullun kai muqaranan manfa'a da madarra. Kai muqarana, kai comparing tsakanin menene amfanin abu. In aka yi ga addini ba amfani gare ka ba. Ba wai ita shugabarka ce wajen aiki, so haka in kaje zaka ji za ta ƙara kulawa da kai wannan daban. Ba a hana ka kai dan wannan din ba, amma ni ba shi nake magana ba. Ina maganan manfa'a ga addini. Wanne zai fi haifar ma addini kyakkyawan suna? Wanne zai fi sawa a girmama addinin musulunci a so addinin? Na ta bada misali a nan wajen. Wani wanda ya shahara da ɓatanci ga al'ummar musulmi a ƙasar nan, da jafa'i ko ake cewa ko gare su, ya gayyaci wani babban mutum ya shugabanci taron buɗe wani babban wajen ibada da shi wancan kiristan ya buɗe. Sai shi wannan babban mutum ya mana fatawa, ina cikin wanda ya tambaya ce wanto menene hukuncin zuwan shi, ni na ce ba zai je ba, na ce kar ya je, na ce dalili na wajen ibada ne za a buɗe da sauransu dai dalilai a irin nawa karatun. Na manta dalilai, amma na faɗa masa dalilai da dama, ayoyi har da ayoyi da hadisai. Sai ya tambayi malamina, sai malamina ya ce masa ya je. Ya ce ko da ke ba wani hujja kai tsaye na nassi da za a ce ga hujjan da zai sa ka je, ce amma ka je. To daga baya bayan ya malamin na yi wannan fatawan, sai na tuna wasu amsoshi da za su taimaka akan wannan fatawan, lallai a jan ya fi amfani. Domin zuwan nashi kila inda wani abu da aka shirya yi mummuna, ganin idonsa a fasa yin wasu abubuwa a wajen, saboda ya kai ba wai ya ku bayi bane, in ya jan ganin ido kila zai hana a yi barna. To kaga wannan kadai ya taimaka wajen hana barna, kila zai sa zuciyarsu su sanyi, su rage zafin adawa. Sai ka musulman nan ba duka ne haka fa, akwai kaza misali, kila wannan kadai zai jawo shi kusa da musulunci, wannan ma zai sa zai iya bari a ce aje. Dalili na uku, a addinin musulunci ba a tambayan mutum ina ya je, ana tambayan shi me yayi a wajen. Mutum zai iya zuwa masa Ka'aba ya sami sabu, ya saba ma Allah, zai iya zuwa coci ya sami lada, ya danganta da ya je me yayi ne. In ya je Ka'aba sane sata ko kaga shi ladan shi zunubin shi ma linkin zunubin ordinary wanda ya je Ka'aba, wanda ya laifi a Ka'aba ne, ko wanda ya laifi a wani wuri daban ba Ka'aba ba, afwan. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min adhabin alim. To saboda haka dai zamu kula da me mutum yayi ne a wajen, ba ina ya je ba. To amma in ya zama waje ne wanda yake ana ta'atin haramtattun abubuwa, misali mata suna bayyana al'auran su kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda suke haramtattu da sauran makamancin wannan, to idan ba ya zama dole ba da niyyan da'awa din dan ka gyara wannan, ana kiran abin hisba, to bai kamata mutum ya je wajen ba. Shi kuma irin waɗannan wuraren wuri ne da ya waje ba a hijirce su, wallahu a'lam. Na'am. To ta ƙarshe kenan. Na'am. A ai niyan sa ne, eh, da kyau. Ya ce idan Allah ya ɗauki ran shi a wannan wajen fa, wannan ba komai. Allah zai ɗaukar ran mutum a Ka'aba ya je wuta mutumin, ko ya danganta waye shi mai ya je yi Ka'aba. Allah kuma zai iya ɗaukar ran mutum a dair wajen ibadan nasara ko yahudu ko wajen ibadan kafirai ma,
yaje aljanna ya danganta me yaje yi wajen ina fatan an fahimce ni kullun dai ni yan zuciya da abin da ya kai mutun afwan shine ma'auni ba wajen ba mu dai bayi in mu ga mutun ya rasu aka ba kikkiawan zato aka yi mana umurni mu yi da shi amma kuma tsakanin shi da Allah Allah ne ya san menene a boye me ya kai shi dukan mu mun san mutane da yawa suna zuwa Makka da abubuwan da zasu ba mutun tsoro in yaji dalilan tambayin shi na biyu yace to ya halatta mutun ya bada gudunmuwa dan gina coci iyakan karatu na bai halatta ba iyakan karatu na bai halatta ba saboda wata ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul ko to kaga wannan dai ta'awun ne alal ithmi wal udwan saboda ka iyakan karatu na bai halatta ba zai yi wanda yafi ni karatu yazo yace a za a iya yi shi ma saboda dalili kaza kaza ka san karatu na da fadi na afwan ranke dade to akrawaka Allah na na
na zama ganin wani community a can adama inda su kafin musamman ya kwanci shi a zan kawai ne sai na ga inda bikin gure masallacin tarun kuri na gina masallacin sai aka kawo kudu ma aka ce kristocin wannan kauyen sun tara kudu ka za
na gane
amina kuma an karba
ta fahimta
ya ya in su kuma wadara aikin church na zuwa
na gane ka san ina faɗi enough ya ce ya ga an je wani taro sai ana taro sai aka ga ga gudunmuwa da kristoci suka bayar don a gina masallaci to su ma za a iya basu don su gina coci ko kuma ya hukuncin wannan gudunmuwan da suka bayar a iyakan karatuna a iyakan karatuna kuma wanda nake tuna da shi a yanzu ba za a karbi wannan kudin ba ba za a aiki da shi cikin gina masallaci ba amma zai yi zuwa gaba karatun ya canza ka san na ce iyakan karatuna wanda nake tuna da shi ba za a karba ba saboda masallaci ba a gina shi da kudi habis da kudi kazantacce to amma zai yi zuwa gaba in tuna wani karatu ko in san wani karatu wanda zai nuna mun cewa a za a iya yi amma dai a yanzu dai ban tuna hujjan da zai iya bada dama a karbi wannan kudin a sa shi a ginin masallaci ba ka san a ka'ida ginin masallaci da za a cakuɗa ƙasa da bawali da za a cakuɗa ƙasan ruwa da bawali bai halatta a zuba a blon da za a gina masallaci da shi ba haramun ne ina fata an fahimce ni Allahu a'lam na'am to ka zama na ƙarshe don Allah na'am Na'am? Ya danganta ranka ya dade waɗannan duk ma'aunai ne ni irin wannan tambayoyin wani lokaci suna bani mamaki ma'aunai ne da ya kamata tun a wajen karatun innamal a'malu binniyati ya zama malamanmu na islamiyya sun ganar da mu wannan mun gane da kyau wato ya ce mutum in yaje coci ya zama ana saban Allah ana shirka ana kaza a wajen to shi kuma ya halatta ya zauna a wajen duk da ya san abin da za a je ayi kenan ya halatta ya je ya danganta me zai kai shi kullum a addini ana duba maslaha ne shin zuwan nashi zai zama ya bada wata maslaha ce ga addini ko ko a kawai zuwa ne irin na mankasara sawa da kaumi ya je dan ana taro shi ma ya kwalliya ya je ko ko dan zai sami connection zai hadu da wasu ya sami wani aikin duniya ko ko a'a ya je ne dan ya hana wani barna a wajen to komin kankantan barnan da zai iya hanawa innamal a'malu binniyati ya je ne dan ya sa a sami kyakkyawan fahimta akan musulunci a wajen innamal a'malu binniyati wannan hadisi tun a 40 nawawiya ya koya mana wannan kuma a al'umuru bi maqasidiha shine innamal a'malu binniyat watan asali ne a cikin addini wanda baya canzawa asali ne wanda baya canzawa asali ne a addini gobe in Allah ya da in an tuna mun zan wannan bayanin me nake nufi da al'umuru bi maqasidiha asali ne addini da baya canzawa kullum menene niyyar mutun cikin abin da ya aikata ake kallo shine kuma ma'aunin lada da zunubi a cikin addini
ba wai zuwa masallaci zaka zo masallaci ka sami zunubi ko in ce zai zo masallaci ya sami zunubi wannan ba shine ma'auni ba menene niyyar sa a zuwa masallaci shine ma'auni Allah ya gane da mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين